الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بينك يا كوتا المسلمين إني من وسيا دنيكينا قبالا سوى مجسولا الله مبوايد دوكك سنقوم ديديتا cikin dukkan abin da Allah ya tsaida mu to mu tsaya akan wannan ka'idar sannan mu tuba mu istighfari mu koma zuwa ga Allah ya ku taron musulmi ku sani cewa makiya masu yawan gaske sun kewaye kowane ɗaya daga cikin ɗan adam makiyan nan kuma waɗanda suke daga shaytanu ne wato ƴaƴan iblis waɗanda suke daga shaytanu ne waɗanda suke na ɗan adam makiya ne a kewaye da kowane ɗaya daga cikinmu domin ya raba shi da hanya wadda take madaidaiciya za su munana dukkan abin da yake mummuna ne sai su kawaita shi ya koma mai kyau dukkan abin da shari'a ta ce mai kyau ne wannan makiyan za su mai da shi ya zanto mummuna haka rayuwarmu take ta tafiya waɗannan makiya waɗanda suka kewaye ɗan adam dukkan wani abu mai muni wanda Qur'ani ya zarga ko hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zarge shi a yau za ka iske cewa an mai da shi kyakkyawa dukkan ko wani abu wanda yake mai kyau wanda musulunci ya zo da shi kama na ibada ce wanda za ta gyara zukata ko ko ibada ce wanda za ta gyara zamantakewar ɗan adam za ka iske cewa kullum ana mai da wannan abin ya zama shi ne ƙauyanci da gidajenci wannan al'amura na makiya waɗanda suke na aljanu da makiya waɗanda suke na ɗan adam da kuma rayuka waɗanda suke zukata waɗanda suke masu umarni da mummunan aiki da shaytanu da san zuciya su ne waɗanda kullum suke kiran ɗan adam zuwa ga me zuwa ga sha'awoyi abai bai guda biyu su ne suke hallaka ɗan adam fitina wadda take ta sha'awa da kuma fitina wadda take ta ainihin shubha to waɗannan makiya a kullum abinda suke ƙoƙari su nuna ma ɗan adam shi ne ya ga abin da ransa yake so dukkan abin da ransa yake so na sha'awa to ya manta da makomarsa ta gaskiya kuma wadda take tabbatacciya ita ce wuta ko kuma ita ce komawa zuwa ga Allah wato ya manta da wannan kawai ya ga abin da zuciyarsa take so kullum zuciya da shaytanun ɗan adam suna jan mutum zuwa ga abin da yake hallaka ce a gare shi wato ita ce rayuwa wadda take mummunar rayuwa wadda aka koma zuwa ga Allah shine abin da makiya suke ta kiran ɗan adam zuwa gare shi ɗan adam makiyansu na aljanu da shaytanu suna ta bilmiya su cikin abaiban da suke cikin halaka ta ɓangaren abin da ya shafi saba ma Allah ta yin zunubi zunuban manyan waɗanda suke manya da kuma ƙanana safiya da maraice kullum ɗan adam zuciyarsa tana umurtarsa da mummunan aiki sannan makiya suna ƙawata masa abin da shari'a ta munana sai su mai da shi ya zanto kyakkyawa abin da shari'a ta ce mai kyau ne sai makiya na aljanu da ɗan adam su mai da shi wanda yake mai mummuni su mai da shi mai kyau sai aka wayi gari mutane suna ta tabka zunubai ba sa waigawa su kalli makomarsu ta dindindin ita ce mutuwa idan kwanakinsu ya ƙare sakamakon waɗannan makiya waɗanda suke ɓangare guda biyu da kuma makiyi wanda ke tare da shi ita ce zuciya wanda a kullum take umurtarsa da mummunan aiki ya ku bayin Allah wannan makiya idan har suka ci nasara suke sa ɗan adam ya ɗebe tsammani daga rahmar Ubangiji sai ya ɗebe tsammani da cewa shi kan ko ya tuba ma tubansa ba zai masa amfani ba wannan ta sa masu aikata saƙo suka yi yawa a cikin wannan al'umma waɗanda suke kashe mutane suka yi yawa a cikin wannan al'umma saboda da yawa daga cikinsu shaytan ya ci nasara a kansu sai suke tunanin cewa ko su tuba ma Allah ba zai karɓa ba alhali ko wannan shi ne mummunan zato zuwa ga Ubangiji Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka shi masani ne kuma mai hikima ne a cikin hukuncinsa sannan kuwa mai tausayi ne, sannan kuwa mai jin kai ne zuwa ga bayinsa. Ubangiji ya san halittarsa su ne ‘yan Adam, Ubangiji ya halicce su da rauni, shi yasa Ubangiji ya zanto mai tausayi a gare su kuma mai ba su labari. Wannan raunin da ya halicci ɗan Adam da shi, sai Ubangiji mabawaye da ɗaukaka ya bude masa ƙofar tuba, wanda idan ya yi zunubi komin girman zunubin Ubangiji ya ce ya tuba, Ubangiji zai karbi tubansa. Shi yasa sai Ubangiji mabawaye da ɗaukaka a cikin littafinsa da sunna annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya ɗora dukkan musulmi akan wato tafarkin yin istighfari. In an ce istighfari ana nufin komawa zuwa ga Allah. Ubangiji mabawaye da ɗaukaka ya sanya wannan tafarki ya zanto dalili ne wanda idan mutum ya yi ba daidai ba, ko ya saba ma Allah ko kin saba ma Allah, za ki yi istighfari ki koma zuwa ga Allah. Hakanan Ubangiji ya sanya dangane da ayyuka waɗanda bayi suke yi na ƙwarai, sai Ubangiji ya sa su zanto kafara, wato kankana zunubai na abin da ɗan Adam ya aikata, na laifuffukan da ya aikata na zunubansa. Hakanan Ubangiji ya sanya cikin dukkan jarabar da Allah ya tsora wa mutum mummuna, sai Ubangiji ya sanya kankana zunubi a cikinta. Manzo Allah ya ce ko da ƙaya mutum ya taka wanda ta ainihin ji masa ciwo, sai Ubangiji ya kankare masa wani daga cikin ainihin abin da ya aikata na zunubi. Bari Ubangiji mabawaye da ɗaukaka da falalarsa da kuma karancinsa, Ubangiji yake canza munanan ayyukan da bawaye matuƙai ya yi kyakkyawan tuba, sai a canza waɗancan munanan sai a maida su kyakkyawa. Duka wannan Ubangiji ya yi shi don jin tausayin ‘yan Adam, saboda shi da kansa ya ce wa khuliqal insanu da'ifan, Ubangiji ya halicci ɗan Adam da rauni. Ubangiji yana cewa Allah yana nufi ne ya karbi tubanku ya ku musulmi idan kun tuba. Sannan Ubangiji yana nufi ne ya gabatar da ku a kan me, a kan tafarkin nan na waɗanda suke ba mutanen kirki ba. Ubangiji yana son ku lura da wannan tafarkin don kada su ɓatar da ku, ku kauce kaucewa wadda take kaucewa mai girma. Ubangiji yana nufin ya sauƙaƙa muku tafarki wanda yake na gaskiya. Ubangiji yana son ya karbi tubanku, shi yasa sai ya sauƙaƙa muku. Ubangiji ya san, ya kasance ya san ɗan Adam cewa an halicce shi da rauni. Ya ku taron ‘yan uwa musulmi a cikin addini, haƙiƙa Ubangiji mabawaye da ɗaukaka ya sanya tuba ta zanto ainihin matattara, makoma, wurin da ɗan Adam zai koma, wurin da ɗan Adam zai jawo, wurin da ɗan Adam zai wanke zunubansa gabaki ɗayansa. Lokacin da ɗan Adam ɗin ya koma zuwa ga Ubangijinsa, yana mai nadamar abin da ya aikata, ba yana mai dogewa ba a cikin aikata sako. Ya ɗauki ainihin katanga ta yi masa tsaro daga katangar istighfari da ta katangar abin da ya shafi wato ayyuka na ƙwarai. Ubangiji mabawaye da ɗaukaka sai ya kankare masa wato zunubansa. Ubangiji yake cewa dukkan wanda ya bi kyakkyawa mummunan aiki sai ka aikata kyakkyawa, to sai Ubangiji ya kankare waɗannan al’amuran waɗanda ka aikata ba daidai ba. Ubangiji mabawaye da ɗaukaka yana kankare ma bawa aikinsa wanda ya ba daidai ba, sai kuma ya ɗaga darajarsa lokacin da ya tuba ya koma zuwa ga Allah, tuba wanda yake na gaskiya. Ya ku bayan Allah ku sani cewa tuba ta gaskiya tana sanya Ubangiji ya kankare ma mai zunubi sai ya koma kamar bai taɓa yin zunubi ba. Komin girman zunubin kuwa Ubangiji mabawaye da ɗaukaka idan ka tuba, Ubangiji zai gafarta maka kuma ya wanke ka ga wannan zunubin. Malamai suka ce hatta mutum wanda yake kafiri, hatta mutum wanda yake yayi shirka, waɗannan su ne zunubai guda biyu wanda babu wani zunubi da ya kai su. A ce an waye gari mutum yana yin shirka da Allah, ko an waye gari ma bai taɓa yarda da cewa akwai Allah ba, yayin da ya tuba ya koma zuwa ga Allah, Ubangiji zai karbi tubansa. Allah ke cewa a cikin suratul Anfal, ka ce ma waɗannan kafiran in yantahu wallahi idan suka hannu ga barin kafirci da shirka, yughfar lahum, Ubangiji zai gafarta musu ma qad salama, abinda duk suka aikata, wato duk abinda suka yi wanda ba daidai ba, in dai suka tuba ubangiji mabuwayi da lokaka zai gafarta musu daga cikin abin da suka yi ba daidai ba kaga kafirai ne ake magana da su sun bautata malaka da uzza wanda shine laifi mafi girma shine haƙƙi mafi girma amma suka dauki haƙƙin Allah suka ba lata da uzza da kubal daga cikin abin da suka yi wanda ba daidai ba sun kashe mutane ba gaira ba sabar a jahiliya yaƙi ake yi wanda yafi ƙarfi kawai shine sarki haka bayan haka daga cikin laifi sun binne ƴaƴansu mata da rai mutum ya haifi yarinya da ranta sai ta kasa ya je ya tona rami yana ji yana gani ya danna ta ciki tana yin ihu haka zai binne ta ya tafi ya banta ba abin da ya dame shi ga giya da suke sha ga sata da suke yi ga ta'addanci da suke yi ga wanda ya fi ƙarfi ya danna wannan ga rashin baiwa mata haƙƙi ga baki ɗaya dukkan wani wanda yake baya da ƙarfi a jahiliya wannan ba a ɗauke shi bakin komai ba haka rayuwarsu ta kasance amma ubangiji ya ce ka gaya ma waɗannan kafiran in yantahu in dai suka hannu daga shirka yughfar lahum ma qad salama duk abin da suka yi ka ta ubangiji ya gafarta musu ashe kenan babu wani laifi da ɗan adam zai yi a yau ya riƙa jin cewa Allah ba zai gafarta masa ba abin da ake buƙata shine ka tuba dubi yawan annabawan da Allah ya turo dubi kuma yawan waɗanda Yahudawa suka kashe Allah ya ambace Yahudawa yace suna kashe annabawa ba tare da dalili ba annabi daga cikin annabawa yana daga cikin laifi mafi girma a ce annabi ya kashe ka ko kuma ka kashe annabi duk wanda ya kashe annabi to wannan ya daukan makansa zunubi wanda yake mafi girma haka duk wanda annabi ya kashe to wannan ai muninsa ya kai muni domin su annabawa mubashirina wa munzirina masu gargadi ne da kuma sako a ce har dan adam ya jawo wani abin da annabi daga cikin annabawa zai kashe shi to wannan babu laifin da ya kai shi sun kashe annabawa masu yawa da shaidar alqur'ani Allah ya bada labari cewa yahudawa sun kashe annabawa masu yawa sannan ga maganar su da suke cewa salisu salasa kiristoci suka ce Allah ɗaya ne daga cikin alloli guda uku yahudu suka ce uzairu dan Allah ne nasara suka ce ainihin almasihu dan Allah ne wasu ma suka kara mahaifiyarsa ma suka ce Allah ce daga cikin alloli amma tare da haka ubangiji mabuwayi da daukaka ya kira yesu ya ce afala yatubuna ila Allah shin yanzu ba za su tuba ba zuwa ga Allah wai yastaghfiru lahu su nemi gafararsa wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne ko mai jin kai ne kenan da sun tuba ubangiji mabuwayi da daukaka zai karbi tubansu ga can wancan ayat da muka karanta satin da ya wuce waɗanda suka tona rami suna ta halaka bayan Allah suka yi wani rami kamar irin ƙofin ɗin burodi aka cika shi da wuta waɗanda ke cewa duk wanda ya yarda da cewa Allah ɗaya ne aka ce ya fada suka yi ta kashe mutane ga su a zaune Allah ta'ala ya ce lallai innal ladhina fatalul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu kaga kenan da sun tuba su zumma ubangiji zai karbi tubansu ya ku taron mu'minai ku sani cewa hakika ubangiji mabuwayi da daukaka mai karamci ne ya bude kofofin tuba ga dukkan wanda zai tuba ya shimfiɗa hannuwansa yana shimfiɗa hannuwansa a cikin dare domin ya karbi tuban waɗanda suka saba masa a cikin yini sannan ya shimfiɗa hannuwansa a cikin yini domin ya karbi tuban waɗanda suka saba masa a cikin dare kofar tuba a buɗe take abinda ake so ka tuba maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fala a cikin hadisi hadisul qudsi yake cewa Allah da kansa ne yake cewa ya ku bayina lalle kuna ta tabka kurakure a cikin dare da kuma yini kullun saba ma Allah ke cikin dare ana saban Allah a cikin yini a saba ma Allah ana tafiya a cikin jirgi ba jirgi ya tashi kusan kilomita 30,000 tsakanin dan adam da kasa amma a hakan yana saba ma Allah a cikin teku saba ma Allah ake sai ubangiji mabuwayi da daukaka ya ce wa ana aghfiru dhunuba ni kuma ina gafarta muku dhunuban ku gabaki daya fastaghfiruni Allah ya ce ku nemi gafara ta ku nemi gafarta muku ni kuma zan gafarta muku gabaki daya Allah cikin Qur'ani ya ce ma yafa'alu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum wa kana Allah shakiran alima me Allah zai ji idan ya azabtar da ku matukar kun gode kun yi imani kun yi istighfari to me Allah zai ji idan ya azabtar da ku matukar kun gode haka ya tabbata cikin wata aya Ubangiji yake cewa Yakubayina da kuka yawaita barna a bayan ƙasa, Yakubayina da kuka yawaita cutar da kawunan ku, kuka yawaita zalunta kawunan ku da saban Allah, la taqanatu min rahmatillah, kada ku tsaye da tsammani daga rahmar Ubangiji. Lallai Ubangiji mai gafarta zunubai ne gabaki ɗayansu, lallai Ubangiji ya kasance shi mai gafara ne ko mai jinƙai. A cikin suratul Nisa Allah ya ce wa man ya'mal su'an, dukkan wanda ya aikata wani mummunan aiki, aw yazlim nafsahu, ko ya zalunci kansa da aikata wata ta'asa, summa yastaghfirullah, sannan ya tuba ya koma zuwa ga Allah, yajidillahu ghafurur rahiman, zai samu Allah mai gafara kuma mai jinkarsa. Ashe abin da ake bukata bawa ya tuba ya koma zuwa ga Allah. Dukkan wanda ya aikata zunubi sai yake ganin cewa zunubin ya yi girma, Allah ma ba zai gafarta masa ba saboda girman zunubin, to hakika wannan ya muna nazartarsa zuwa ga Ubangiji. Falalar Allah tana da yawa, ya ku bayin Allah, ya ku taron musulmi, dukkan wanda ya dannasa, wato dukkan wanda ya rikice da bakin da zunubi, wanda ya yi wanka ya yi asin da asin da dauda ta zunubi, to lallai hakika ya kamata ya gaggawa cikin fadawa cikin ruwa da teku na tuba zuwa ga Ubangiji mabuwayi da daukaka, ta hanyar yawan yin istighfari, ta hanyar yin nadama abin da ya aikata. Domin Ubangiji mabuwayi da daukaka yana son masu tuba, yana son kuma waɗanda suke masu tsarki daga zunubi. Ya zo a cikin hadisi ingantacce, hadisin Bukhari da Muslim, hadisin Abi Huraira, Allah ya kare da gare shi, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, yayin da bawa na aikata zunubi, zunubi ne bawa ya aikata, bayan ya aikata zunubin sai zuciyarsa yayi nadamar abin da ya aikata, sai ya juya ya daga hannu zuwa ga Ubangijinsa, yace ya Ubangiji, na na aikata zunubi kuma ba mai gafarta zunubi sai kai, ya Ubangiji ka gafarta mai. Lokacin da bawa ya faɗi wannan kalmar, sai Ubangiji yayi kuwa a tsakanin mala'ikunsa, sai ya ce bawa na ya sani cewa ya aikata zunubi, ya yi itirafi da kansa ya aikata zunubi, kuma ya sani cewa yana da Ubangijin da yake gafarta zunubi, kuma Ubangijin shine mai kama bayi da zunubin su idan ba su tuba ba. To ku shaida na gafarta ma bayi na duk abin da ya aikata na zunubi. Wato abin da ake so ka yi itirafi, sagoshinka a ƙasa, yi kuka ka gaya ma Allah cewa kai mai zunubi ne, ya Allah tuba da rahamarka nake bukata, an gafarta maka. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa, haka sai bawan bayan ya yi wannan, Allah ya ce ya gafarta masa, sai ya koma a karo na gaba kuma ya sake aikata zunubi sau ɗaya ko sau biyu, sai ya sake dawowa ya nadama, ya ce ya Ubangiji ka sani cewa na aikata zunubi, na yi itirafi, kuma kai kaɗai ke gafarta zunubi, ya Ubangiji ka gafarta ma. Sai Allah ya sake cewa, ku shaida ya ku mala'iku na gafarta masa. Sai ya sake koma karo na uku, ya sake aikata irin wannan zunubin, sai ya sake zuwa ya yi itirafi, ya ce ya Ubangiji na aikata zunubi, kuma kai ne mai gafarta zunubi, ya Ubangiji ka gafarta ma. Sai Ubangiji mabuwayi da daukaka ya sake cewa, bawa na ya aikata zunubi, kuma ya sani cewa ba mai gafarta zunubi sai Allah, saboda haka ku shaida na gafarta masa, kai da ma duk abin da bawa zai aikata nan gaba na gafarta masa. Sai malamai suka ce abinda hadisin ke nufi, matukar in yayi zunubi zai ce yayi zunubi kuma yayi nadama, to Ubangiji mabuwayi da daukaka kuwa a duk lokacin da ya jiyo zuwa gare shi, Ubangiji zai gafarta masa. Wato wannan hadisi abinda yake nunawa kenan, duk lokacin da kai zunubi yi nadamar abin da kai, tuba zuwa ga Allah, ko da kuwa za ka sake komawa ka aikata, domin ba ka da tabbas mai yiwuwa kana yi kana tuba kuma Allah ya karbi tubanka, kuma kafin ka je ka sake aikatawa mutuwa ta zo ta same ka. To shi yasa ba a san mutum ya jinkirta tuba, abin da ake bukata shi ne ya tuba, kuma kar ku manta tuban nan, in an ce tuba ana nufin kai nadamar abin da ka aikata, wannan nadamar ita ce tuban. Ka zub da hawaye, duk lokacin da ka tuna hankalinka ya tashi, wannan shi ne tuban. istighfari shine neman aba ai Allah ya maka gafara akan wannan abin da ka yi kata. Ya zo a cikin hadisi wani mutum ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya ma'aikin Allah zunubaina gaba ɗaya sun halakar da ni ya ma'aikin Allah zunubaina mutumin ya shiga cikin tashin hankali yazo wajen manzo Allah yana ya ma'aikin Allah zunubina na halaka so biyu ko so uku sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kace Allahumma maghfiratuka awsi' li min dhunubi kace ya ubangiji gafara ka tayar wace zunubin nan da na aikata wato girman falalar rahamarka da tausayinka ya yalwaci wannan zunubi ne na aikata ya ubangiji rahamarka nake fata a bisa wannan aiki da ne na zunubi ya ubangiji ka karbi tubana sai mutumin ya faɗi haka sai manzo Allah ya ce ka sake maimaitawa ya sake maimaitawa maza Allah ce ka sake maimaitawa wato yawan adadin da yace zunubinsa so uku maza Allah ya karantar da shi wannan addu'ar yace ya maimaita ta so uku ya sake maimaitawa so uku sai maza Allah ya ce tashi kaje an gafarta maka zunubanka gaba daya wannan sai yake nuna kenan ashe falalar ubangiji yawa gare ta ya ku bayin musulmi wannan hadisi ya inganta cikin ya zo a cikin Imam Hakim ya fitar da wannan hadisi daga hadisin Jabir haka ruwaito hadisi daga Uqba ibn Amir yadda Allah ta tabbata gare shi yace wani mutumin ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah ta ma'aikin Allah yace ɗayan mu zai je ya aikata zunubi me ka gani ya ma'aikin Allah yuktabu alaihi za a rubuta masa maza Allah ya ce za a rubuta masa zunubi idan ya aikata kala sai manzo Allah ya ce mutumin ya ce summa yastaghfiru minhu sannan kuma gafarta masa in ya nemi gafara ka aikata zunubi yanzu sai ka nemi gafara bayan an rubuta sai ya ce a goge an gafarta maka kala sai ya ce sannan bayan nan kuma sai mutumin ya zo ya tuba bayan ya tuba sai ya sake komawa ya aikata wannan zunubi kala yuktabu alaihi za a rubuta masa zunubi kala thumma yastaghfiru minhu wa yatub sannan idan ya nemi gafara kuma har yanzu za a sake gafarta masa kala sai mutumin ya sake cewa to idan ya sake komawa a karo na uku ya aikata wannan zunubin fa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a gafarta masa in ya nemi gafara wa yusabu alaihi sannan wannan zunubin da ya aikata in da ya tuba na gaskiya sai a mai da shi kyakkyawan aiki wanda yake mai kyau domin ubangiji baya kosawa da bada lada sai dai idan bayi sun gajiya wajen aiki ubangiji bai kosawa wajen karɓar tuba sai dai idan bayi sun gajiya wajen tuba da komawa zuwa gare shi ya ku bayin Allah ku sani akwai ayyuka na kwarai waɗanda suke kankarar zunubin abinda mutum ya aikata a cikin yini ko a cikin dare dukkan wanda ya yi wanka daga gidansa sai ya taho masallaci daga cikin masallatayyan Allah ya zo ya bayar da wata farilla daga cikin farillan da aka tura masa duk takowar da ya yi daga gidansa yana tafiya ubangiji mabuwayi da ɗaukaka yana kankare masa zunubansa sannan idan ya ɗaga ƙafa guda ɗaya kuma ubangiji yana ɗaga darajarsa wannan duka yana nuna cewa ubangiji bai yi wuta ba don musulmi ya shiga wannan duka yana nuna cewa ubangiji yana kwaɗayin bayi su tuba su koma zuwa gare shi saboda ya riga ya sani cewa wa khuliqal insanu da'ifan an halitti dan adam da rauni dan adam mai rauni ne abinda ake bukata ka tuba haka ya inganta cewa juma'a zuwa wata juma'a daga wannan satin wannan juma'a da yanzu kake yi zuwa wata juma'a mai zuwa kurakuren da dukkai an gafarta maka daga juma'a da ta wuce zuwa wannan juma'a da kake ciki kurakurenka da kai a satin da ya wuce duk an gafarta maka da kuma ƙarin kwana guda uku nan gaba wannan duk sai yake nuna mai yalwar falalar ubangiji wajen san bayi su tuba su koma zuwa ga Allah hakanan ya sake inganta dukkan mutumin da ya yi alwala sai ya kyautata alwalarsa sannan ya taho masallacin Juma'a. To mata ga matsala ne, ana ta magana ana guduba kuna surutu. Ku saurari wannan hadisi. Manzo Allah ya ce man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu. Duk wanda ya yi alwala ya kyautata alwalarsa, ko ya yi wanka ya kyautata wankansa ranar Juma'a. Summa atal Juma'a, sannan ya zo masallacin Juma'a kamar yanzu yadda muka zo. Fastami, ya zo masallaci sai ya natsu ya yi sauraro. Wa ansit, ya yi shiru bai yi magana da kowa ba. Ya saurari abin da aka faɗa a huzuba, kuma ya yi shiru ya ce komai ba. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal Juma'a, an gafarta masa abin da ya aikata wannan Juma'ar da ta wuce da wannan Juma'ar da ake ciki. Amma da wani sharadi, fastami'a wa ansit, ya yi shiru ya saurara. Duk wanda ya ce ma ɗan uwanka gyara zaman kamala, aka ce ba da Juma'a, bai samu wannan kwallon ba. Ya dai yi sallah ko dai kin yi sallah amma baki samu wannan kwallon ba. Da yawan ku kuma duk kun san wannan hadisin, amma in kun zo masallaci kamar kun zo kasuwa, wasu za su ɗauko yara ‘yan ƙanana su tolo su yi ta kuka a cikin masallaci, abinda duka bai wuce minti talatin. Me rashin haƙurinka na minti talatin ba za ka iya yin haƙuri ba? Haƙurin minti nawa kake in kawo kan social media? Minti nawa kake yi? In kawo TikTok kana kallon waɗannan bidiyon na banza, minti nawa kake kai shiru? Amma sai a masallacin Juma'a ba za ku iya yin haƙuri ba. Mu ko ba masu musaba ma hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace la tamna'u ima Allah ima masajid Allah, kada ku hana ku yanken Allah in sun ce za su zo masallaci ku ce ka su zo, in ba dan haka ba da an hana ku zuwa wallahi. Saboda abinda ku ce ya saba ma ka'ida. Gashi hadisi ne ingantacce, manzo Allah ya ce duk wanda ya zo masallaci ya yi shiru kuma ya saurari abinda aka fara, gafalar da za a gafarta masa ma bainahu wa bainal Juma'a wa ziyadatu salasata ayyam, da ƙarin kwana uku ke kwana goma duk abin da kai an gafarta maka matuƙar babu ka ba'ira a ciki. Wannan hadisin duka hadisai ne ingantattu, hadisin da Imam Muslim ya rawaito shi a cikin sahihin littafin sa daga hadisin Abi Huraira bayan haka ya ku bayan Allah da sunan Allah mai rahma mai jin kai, Ubangiji yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku tuba ku koma zuwa wajen Allah. Lalle tuban da ake so ku tuba, tuba wanda yake na gaskiya. Ana fatar Ubangijin ku idan kun tuba, an yukaffira ankum sayyi'atikum, ya kankare muku kurakuranku, wa yudkhilukum jannatin, Allah ya shigar da ku aljannatai, tajri min tahtiha al-anharu, wanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinta. A wani rana ne Allah ya ce yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu, ranar da Allah zai kunyatar da annabinsa da kuma waɗanda suka yi imani. Nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim, haskensu yana tafiya gaba gare su da dama gare su. Daga cikin abinda suke cewa ya kuluna, suna cewa rabbana, ya Ubangijinmu, atmim lana nurana, ka cika mana haskenmu, waghfir lana, ya Ubangiji ka gafarta mana, innaka ala kulli shay'in qadir, lalle kai mai gafara ne kuma mai jin kai ne. Wato a yaushe ne wannan yake faruwa? Shi ne ranar tashin kiyama. In an ce kiyama da yawa mu gani muke a nesa take, amma Allah da kansa yake cewa innahum yarawnahum ba'idan wa narahu qariban, a kusa ne. Kai ne kake ganin abin da yake fake, amma abin a kusa ne, musamman wannan rayuwar tamu yadda take tafiya. Sati biyu da mama ta kara su, akwai wata takarda ta wani rekord da muka duba, 1912 aka rubuta takardar, 1912 in ka duba yau shekara 117. Da na daga takardar na ce to lallai rayuwar nan gaba ki ɗayan ta ruɗani ya ce, in dai wannan takardar ta shekara 117, to wannan yana nuna ko menene aka ba mutum a rayuwa, wallahi zai kare. Kai ne kake ganin wai tafiya lahiran nesa take, wallahi a kusa take, kusa kusa take. Je ka makabarta ka gani, ka sha mamaki, ta cika in kai wasa ba wurin da za a binne ka ba, sai dai kana da gida nan gaba, wata kila zuwa binne wa gida, saboda wurin zaman ka ɗan yake.
so kai ne kake hangen abun ne sai yake amma a kusa yake Allah yake wa narahu qariban a kusa saboda da ka mutu kiyama ka taso make saboda haka abinda ake bukata shine kowanne ɗaya daga cikin mu ba wani mutum wanda yake baya da zulmi kowa yana da zulmi haka manzo Allah yake kullu bani adama khata'un duk ɗan adam masu kuskure mafi alkhairin masu kuskure su ne waɗanda suke tuba idan sun yi kuskure saboda haka shi yasa ake bukata a tuba tuba kai tsakaninka da Allah manta da yawan duk mutanen da suke saba ma Allah domin duk duniya da za a ce kowa ya shiga aljanna a ce kai kadai za ka tafi wuta menene amfanin shiga aljanna su da suka yi a wajenka tunda kai za ka tafi wuta ga kuma za a ce ba wanda zai shiga aljanna sai kai kadai to me ka rasa kuma domin in kowa ya shiga wuta kai ka shiga aljanna to me ka rasa kin tsira mata ko amma wanda ka rasa saboda haka manta da kowa ka sanya a cikin zuciyarka kai kadai ka zo duniya kuma ka sanya a cikin zuciyarka ko yau ko gobe ko anjima ko shekara mai zuwa kai kadai za ka dauke ka sanya ka kabari wannan kawai ya ishe ka darasi kuma ya ishe ka wa'azi ka tuna lokacin da aka haife ka in an haifa maka yaro kallon sa ka ga yadda ya fado duniyar ko sililin zare babu haka ya fado ya zo to kai ma haka ka fado ka zo watakila ma ba asibiti ba ungozo mace irin ta kauye ta dauke ka ta dan gyara ta da abun nan da sauransu to haka kuma idan lokacin yayi haka za a wanke ka a nan nade ka cikin farin kyalliya kai kai kabari a binne ka kowa ya to za ka ga na'ila sama da mutum dubu dubu daya dubu biyu dubu wani ma dubu dari an kai mutum amma ba mutum daya kuma da zai zauna a wurin an yi maka ban kwana na karshe to me yasa yawan hallakakku zai rutsar da kai me yasa yawan fatattu masu zunubi zai rutsar da kai ka riga ganin cewa kamar ma abun ba zai zo ba saboda haka lokaci ne ya kamata a ce mun tuba mun koma zuwa ga Allah kullum wannan abun yana ba mai hankali tsoro idan ya tuna kamar jiya muke balin nan idan mun yi sallar juma'a sai ka ga kawai wata juma'a ta sake dawowa jes ka duba kamar jiya aka ce disemba yanzu gashi har ana cikin wata na biyar shekara hatta kusa yin rabi kamar jiya muka gama azumin ramadan nake gani amma gashi yanzu an shiga cikin kwana na 40 kwana 30 sun wuce da wani abu saboda haka haka duniya take karewa yan uwa musulmi falalar ubangiji tana da yawa abinda ake bukata duk zunubin ka ka tuba ka koma zuwa ga Allah kar ka damu da cewa an yaya ta wannan zunubi domin yanzu lokaci ne da ake ta yaya ta zunubi shi kuma a musulunci ba a san wannan duk abinda mutum ya yi lamarin ta yana ga Allah zai iya yiwuwa ya yi zunubin duk ka yaya ta shi a duniya amma baka sani ba watakila a zuciyarsa ya yi nadama ubangiji ya kalli wannan nadama kuma ya gafarta masa kai kuma kana ta yaya ka shi baka sani ba cewa ubangiji zai iya kama ka da wannan abu kuma malamai suka ce duk wanda ya ayyara mutum da wani zunubi in bai sa'a ba kafin ya bar duniyar sai Allah ya jarabe shi kun ga ɗauke-ɗauken nan da muke yi haka kawai mutum an gansa yana wani abu kawai a ɗauke shi a kyamara nan take a halba a waso ku duba irin waɗannan 'yan diraman nan irin tone-tonen asiri da suke ma kansu sun je sun aikata zunubi kuma daga baya suna zuwa suna ta tona mu kansu a fili shi kuma ka'ida aka ce la yuhibbullahu al-jahra bi su'i min al-qawli illa man zulim ba a so a cikin hadisi manzo Allah yake cewa duk bayin za su wayi gari musulmai an gafarta musu zunubin da suke a cikin dare sai manzo Allah yake illa al-mujahirin sai dai waɗanda suke bayyana tsiyar da suka yi ka aikata sako kuma ka zo kana tafala a cikin mutane kamar kana kafa shaida ne a cikin mutane kai kadai kai ba wanda ya sani Allah ya rufa maka asiri to baka koma zuwa wajen Allah shi yasa ma'id ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'ikin Allah na yi da ka tsarkake ni manzo Allah ya ji magana babu dadi ya kauda kansa ya sake komawa yake na yi da ka tsarkake manzo Allah bai san magana ya haso uku manzo Allah yake kai ku sun suna bakin anya baki ya sha bai yana da hankali ko sai da shi Allah shi ga shafiya kalbin imani ne tun kullo shi ya ce a zo kawai shi a tsaye da maza ajiye ya huta haka mu'mini yake idan ya saba ma Allah. Aka tafi ana kokari za a jefe shi, bayan an jefe shi aka yi masa wanka aka yi masa sutura, wanda daga cikin sahabbai ya faɗi wata magana a kansa, manzo Allah ya ce ya za ka faɗi mummunan magana a kansa, bayan ya yi tuban da za a raba shi gida 70 a mutanen Madina ya ishe su. Ka duba abin da ya yi, aka yi masa haddi, lokacin da aka je ma an yi masa haddin ana jefe shi, manzo Allah zai saka shi yana ihu ya gudu daga inda aka tsaure shi. Sahabbai ba su raye suka bi suna jifansa, yana rudduni ila rasuli, kumai gani wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kumai gani kumai gani, sun raye shi ba, suka jajjefe shi har ya mutu. Ga aka zo aka ba manzon Allah labari ya ce halla ruddu gan bai da ya ce kumai dole shi ba, kumai dole shi ba, inda kumai dole shi tun da ya yi ba wanda ya gani, shi ya yi ikirari da zuciyarsa da bakinsa, ba wanda ya gani babu shaidu. To idan ya zo ya janye ya ce kai ni ban yi ba, kuma sai mu janye hukunci daga gare shi. Saboda haka tuba ake bukata ƴan uwa musulmi. Falalar Ubangiji tana da yawa, kuma kar ka rudu da rayuwar ƴan karama ce. Allah muke roƙo ya azurta mu da tuba, Allah muke roƙo ya gafarta mana zunubanmu. Ya Ubangiji ka shiryar da mu, ka amintar da mu. Ya Ubangiji ka sa ƙarshen mu yayi kyau. Ya ku bayan Allah mu yawaita salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, musamman a irin wannan rana, sani cewa yi masa salati yana saukar da rahama da aminci a cikin musulmi. Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhal ladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad, barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa baraka 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا وتوبة قبل الموت يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حسبنا الله ونعم الوكيل. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله إن شاء الله.